nuna dauda biyu.
Wannan sassan yan gudun hijira yana da mutane fiye da 1,500 da kuma suka hada da kananan hukumomin kwandagar mafa da dukwa wanda dukkaninsu ke samun mafaka a irin waɗannan sassani. Wannan gobara dai an ce ya halaka ɗan jinjiri guda da kuma wasu tsofaffi guda biyu wanda ya tasamma adadin mutane uku kenan da kuma wasu mutane guda biyu da suka samu munanan raunuka. Na kuma zirci sassan yan gudun hijiran inda na cikar da shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno Haji Ayabawo Kulu da kuma taimakon ƙarin haske game da abin da ya wakana da mayar matakan da suke ɗauka na ƙoƙarin ba da agaji ga waɗannan mutanen.
Bincike ya nuna cewa yadda za su dafa abinci wurin murfu ne ya taso abin. To abin da ya sa a sansanin gudun hijira in wuta ya kama kashin yana mana wahala saboda dakunan da ake musu da dakunan tampolin abin da mun ke kira tampolin in wuta ya kama kamar roba ne ba baya jin abunan ruwa baya jin abunan su ja baya ja haka nan zai ci gobaran zai afka fiye da yadda muke zato yanzu haka gidaje sama da gidaje 600 ya kone kurmus in ka lura zaka gani matan nan inda ya kone ma sun zo sun zauna ba sun rasa ma ina za yaya za su yi da kansu dare fomin dare yau zamu rubuta report da ya kamata wanda zamu aika sai ma wanda muke aiki tare na nema da kuma ita office na mai girma mai gwamnatin Borno wato Professor Babagana Umar Azudun mu gayyanda zamu hada kai in kamsu dan abin da za su ci dan abin da za su sha da dan abin da za su kwanta abin in ka zo nan ma duk rashin tausayin ka wallahi sai ka tausaya musu fiye da yadda kake tsammani da na gajiran duk ba sauki na gajiran ma gida da dama aka rasa nan har mun rasa rai uku da dan jinjiri da tsofaffi guda biyu
to kowane hali ne waɗannan mutanen ke ciki a yanzu haka
eh sunan Namuru eh kwao diwa kota duromo ya kashe yaro guda daya akwai musibiti mata mu guda biyu
yanzu wani hali kuke ciki
eh ba abinci kuma ko masala kaf ma yanzu wannan ya buran ya yi kalan
kama gidanka ya bone ko
ya bone ga gidan nan wannan ga yakole
eh wannan fili ne ce gani da gidan na wuri
eh da gidan ne gaba da
ne ne yi ko shiga ganin cewa kun kayan ku da abinci ku gaba da ya kone
to muna jeji ga daga mun dawo duk da wada wuta ya tashi akone
akwai abinci da kuke samu wanda bai bone ba
wai an kone
duka bone
duka bone
ba ku da abinci yanzu kuma ba ku da wajen kwana
eh ba wa abinci ba wajen kwana
Allah ya rufa
wasu mutane kenan da iftilayin gobara ya shafa a sassan yan gujera da ake kira Custom House da ke dab da shiga cikin garin Maiduguri wanda yanzu haka suke sake fada cikin halin kakanigayi da kuma ake bukatar agajin gaggawa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tare da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Hadaddiyar daular Larabawa ta fara rusa wani bangaren tungar soja da take gudanarwa a kasar Eritrea da ke Afirka ta gabas bayan da ta fice daga yakin Yamal a sharhin wasu hotunan tauraron dan adam da kamfanin dallancin labaran Associated Press ya nuna. Hadaddiyar daular Larabawa ta gina tashar jirgin ruwa kana ta fadada wani karamin filin saukan jiragen sama a garin Asab da ta fara aikin sa a cikin watan Satumban shekarar 2015 inda take amfani da shi a matsayin tashar jirgin ruwan jibge manyan makamai da sojojin Sudan zuwa Yamal su yi yaki tare da rundunar hadaka karkashin jagorancin Saudi Arabia da yan tawayen kungiyar Houthi mai samun goyon bayan Iran. Sai dai jama'an hadaddiyar daular Larabawa sun ki ba da amsar tambayar da kamfanin dallancin labaran AP ya musu. Ita ma Eritrea da ta bada kasar ta bisa yarjejeniyar shekaru 30 ga daular Larabawa da kafa sansanin sojan bata amsa tambayoyi da AP ya aika mata a ofishin jakadancin ta a Washington ba. A ƙarshe wani hadarin tarihi na lokacin sanyi ya ƙara tsananin sanyi a akalla rabin fadin Amurka ya sa sama da mutum miliyan 2.5 a Texas sun rasa wutar lantarki. An ci gaba da samun dusar ƙanƙara da tsananin sanyi da ba a taɓa gani ba a jiya Laraba a kudu maso yammacin Amurka inda hasashe ya nuna sanyi zai daɗa ƙaruwa. Yayin da sanyi da ba a saba gani a yankin ba ya sa buƙatar wutar lantarki ta ƙaru lamarin da ya sanadiyar kamfanin wuta mai zaman kansa da ke aiki a jihar ya gaza biya bukatun jama'a kana kayan aikin kamfanin suka samu matsaloli.
A gaida Baba Yakub. iri da ya karanto mana labaran duniya. To yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jihar Gombe, matasa maza da mata sun gudanar da zanga-zangar lumana a kan babbar hanyar Gombe zuwa Yola tsawon sa'o'i, inda suka hana masu motoci wucewa a matsayin bayyana damuwarsu ga batun rashin bayyana sakamakon sabon sarkin ɓulluri da ake kira mai tangale. Ya zuwa lokacin wannan rahoton dai, gwamnati bata bayyana matsayinta ba a hukumance. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad.
Bincike na nuni da cewa 'ya'yan sarauta guda uku ne suka fafata tsakaninsu, inda sakamakon ke nuna cewa mutum guda ya samu ƙuri'u biyar a yayin da sauran mutane biyu suka samu ƙuri'u biyu-biyu kowannensu. In ji cewa wani ganau a tattaunawa da shi, Taylor Taho ya fara da bayanin abin da ya haddasa zanga-zangar.
Shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama don jin shirin mu na gaba.
Jama'a
masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda ni Hawwa Umar zan ci gaba da gabatarwa. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da ke yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin fadakar da al'umma akan irin illolin da take tattare da su da kuma hanyoyin bin matakan kariya. A yau zamu yi magana ne akan shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun ciki ko kuma juna biyu domin kauda duk wata matsala da ka iya tasowa a lokacin da mace ta samu ciki. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
To likita, shin akwai wani ma shirye-shirye na musamman da ya kamata iyaye su yi kafin samun ciki ko kuma juna biyu?
To shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun juna biyu kamar shirye-shiryen da mai gona ne zai yi kafin damina ta fadi. Manoma sun san abin da nake nufi. Kafin damina ta fadi mutum zai je ya gyara gonar shi, ya share kaya, ya cire duk tushiyar da ba a bukata, a zagaye gona ya kasance ba a bar inda dabbobi za su shigo su yi banna ba. Idan an samu gatan wani lokaci hakan yi kaftu a gyare a labalin kasar kafin ruwan farko ya sauka. A wanda yi wannan zaka ga insha Allah tare da addu'a idan aka samu damina mai kyau yabanya shi za ta fi kyau idan aka kwatanta ta da wanda bai dauke waɗannan matakai ba na gyara gonar shi. To haka kuma ga samun juna biyu, ya kamata ne duk lokacin da aka yi tunanin cewa za a iya samun juna biyu to akwai matakan da ya kamata a dauka. Wannan matakai sun hada da inda hali a samu likita a duba lafiyar ita wadda ake fatan za ta zama mahaifiya kwanan nan ko kuma dacin ta taba zuwa ma mahaifiya ba wai haihuwar fari bane. Akan duba tarihin lafiyar ta ko tana da wasu cututtuka wanda za su iya zama matsala ga samun juna biyu ko za su iya sama ya kasance samun juna biyun zai zo da wahala ko kuma za su iya shafar jariri idan an samu juna biyu. Za a iya ba da shawara akan irin abincin da ya kamata ta ci saboda akwai abinci wanda yake mai gina jiki kwatankwacin yadda mai gona zai kai taki kafin ruwa ya sauka. To haka abinci mai gina jiki yake da amfani. Akwai yanayin wasu abubuwan kuma da za a iya ba da shawara a rage ci, misali ko a rage sha. A wasu al'adu zaka ga misali mata suna shan taba, suna shan giya ko kuma suna cin goro ko kuma wani abu da yake da sinadarai da dama abin da ya shafi irin su kafin da sauransu. Waɗannan sinadarai an tabbatar da cewa suna iya sa samun juna biyun ya zo da wahala ko kuma idan an samu juna biyun suna iya ƙara hatsarin bari ko kuma ya kasance shi jaririn nan ba shi da cikakkiyar lafiya. To idan aka je asibiti za a iya wa mutum bayani kan irin waɗannan abubuwa yana cewa ya buƙatar a rabu da shi. Kamar abin da ya shafi nauyi, akan samu matan da misali jikinsu nauyinsu ya gaza, za a iya ba su shawarar su ci abinci da irin tsarin yadda za su ci abinci yadda za su dan ƙara dan nauyin da ake buƙata kafin samun juna biyu. Akwai wanda kuma su kuma nauyin da ya yi musu yawa, wanda idan nauyin ya yi musu yawa yana da matsaloli da dama, yana iya kawo a samu matsala ma na jinkiri wurin samun juna biyun ko kuma an samu juna biyun a samu matsala wanda za ta iya shafar uwar ko kuma ta shafi jariran ko kuma ta shafi duka biyun. Kafin samun juna biyun nan ana iya ba su shawara akan abin da ya kamata na yadda za ta rage nauyi da kuma irin abinciccikan da ya kamata ta rage. Akwai wanda suna da al'adu na shaye-shayen magunguna, abin da a turance suke kira supplement. To supplement nan a cikin su akwai wanda suna da sinadaran da za su iya cutar da jariri, misali kamar irin su sinadaran vitamin A da D da E da K, idan suka yawa za su iya cutar da jaririn nan a lokacin da aka samu juna biyu. Sannan akwai waɗanda kuma ana buƙatar su saboda rashin su yana iya cutar da shi jaririn, kamar misali sinadaran da ake cewa folic acid. Kamar shi folic acid nan wasu ƙasashe sun sa shi a cikin fulawa ta yin biredi, yadda mafi yawancin al'ummar su dai za su iya samun isasshe ko maza ko mata kafin lokacin da za ta samu juna biyun nan kenan jikinta dama yana da isashe. Inda babu irin waɗannan matakai kamar irin kasashenmu, to da buƙatar a asibiti za a ba ta shawara irin ganyayen da za ta ci da abubuwan da za ta ci wanda zai bunƙasa shi wannan sinadari na folic acid a jikinta, wanda zai taimaka wurin kare jariri daga samun matsala, musamman matsalar da ta shafi laka. Saboda haka akwai abubuwa da dama da ake dubawa,
musamman ma da kace ya kamata ma ita mace a duba lafiyarta.